إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار الجمعة daren biyar ga watan Rabi'ul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan November shekara miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 56 cikin jerin darussa daga littafin As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahi Ar-Ra'i war-Ra'iyya wallafar al-Imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Taymiyyah ya rasu shekara ta 728 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi na As-Siyasatu Shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da shugabanci da jagoranci Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi kai tsaye inda malai yace faslun wa amma zani fa in kana muhsanan fa innahu yurjamu bil hijarati hatta yamuta kama rajama an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ma'iz ibn malik al-aslami wa rajama al-ghamidiyyata wa rajama al-yahudiyyaini wa rajama ghayra ha'ula'i wa rajama al-muslimuna ba'dhum malai yace faslun ga wata gaba wa amma zani shi ko wanda yayi zina fa in kana muhsanan idan ya zama ya taba yin aure fa innahu yurjam bil hijarati za a jefe shi da duwatsu hatta ya mutu har sai ya mutu kama rajaman nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya jefe ma'iz ibn malik al aslami ma'iz dan malik al aslami wa rajama al ghamidiyata kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya jefe al-ghamidiyya wa rajamal yahudiyaini ya kuma jefe yahudawan nan guda biyu wa rajama ghayra haula'i kuma ya jefe wasu wadanda ba wadannan ba wa rajamal muslimuna ba'dahu kuma daukacin al'umma musulmai a bayan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ci gaba da aiki da wannan hukunci na ar-rajam wannan muqaddima da ya kawo kenan game da wannan fasli dake bayani akan haddin shari'a game da zina zina kamar yadda aka sani haka ake fadanta da Hausa zina larabci ne amma ya riga ya zama Hausa har ma ba a san menene kuma asalin kalmar da Hausa ba wataƙila a ce dadu ko karuwanci kuma kamancin haka duk dai nau'o'i ne na abinda ake nufi shine alakar jinsi da mutum zai gudanar da matar da bata halasta mishi ta hanyar aure ko ta hanyar kasancewa ta sadaka a wajen shi ba wannan shi yake ce ma zina a bisa islahin shari'a to fa in kana muhsanan idan ya zama ya taba yin aure fa innahu yurjamu za a jefe shi da duwatsu bil hijara da duwatsu har zuwa ya rasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya jefe ma'iz ibn malik al-aslami wanda hadisin sa na cikin bukhari da muslim wannan da ya bugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi zina a tsarkake shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai ya rabu da shi ya kara ambaton haka sai dai fara su hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi tambayoyi ko dai baka da hankali ne ko ka sha giya ne ka san abin da kake fada kuwa ko dai ka rungume ta ne ko ka mata kiss ne duk yace ba haka bane har sai da annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi aniktaha kai abu kaza da ita ne yace ataitu minha ma ya'ati ar-rajulu min imra'atihi ko min zawjatihi nayi irin abin da miji yake da matar shi da ita sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje a jefe shi aka je kuma aka jefe shi da yaji zafin duwatsu ya ruga da gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kun sani kun kyale shi ya dawo ya kare ta kanshi da amma ba mu gani ba wannan sannan kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe wannan al-ghamidiyya al-ghamidiyya ita ce dai wannan imra'atun min juhaina duk daya ne domin juhaina da ghamidiyya din duka abu daya ake magana wacce ita ma ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ciki ta ce mishi tana da ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ki je ki dawo ta je ta dawo washe gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara ce mata ki je ki dawo ta kara dawowa a karo na uku wannan matar wasu suna ganin ita ce matar da ma'izu din can ya zina da ita akwai wani mutum da shi ba ma'izu din shawara kamar yadda zamu zo muji yace mushi kaje ka ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hala sokar da aya a ainihin wato nema maka mafita bayan yayi shawara shi farko ma'iz da sayyidina Abubakarin da Umar duka suna ce mushi kaje ka tuba ka ja bakin ka shiru kaje ka tuba to sai ya samu wannan mutum mai suna Hazzal ibn Yazida al-Aslami wanda kamar yadda riwayoyin ka tattara su za su nuna maka cewa shi Hazzal din nan shine mai gidan baiwa wacce aka ce ma'iz din yayi zina da ita to wasu kuma suna gana wannan gamidiya ita ce to daga baya sai ta gane ta samu ciki tai missing period din ta kenan ko makamancin haka sai ita ma ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa tayi zina a tsarkake ta annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata je ta dawo ta je kwana daya kwana biyu tana dawowa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ƙara ce mata ta je ki dawo har ta dawo na uku din sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma yayi mata tambayoyi yace mata to ki je idan kin haihu sannan ki dawo ta je ta haihu ta sake dawowa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata ki je sai kin yaye shi sai ya sha nono na shekara ta je ta yaye shi sannan ta dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada doka yace a jefe ta to shine da aka jefe ta akwai maganganu guda biyu da sahabbai suka yi a wajen akwai Khalid ibn al-Walid wanda ya jefe ta da wani katon dutse har sai da jini ya fallatsa mai a fuskar shi sannan kuma ya tsine mata albarka kamar yace shegiya mazinaciya ya hada da fushi sai annabi ya ce mishi ya Khalid mahalan ya Khalid ka iya bakin ka ya kai Khalid laqad tabat tawbatan kun tuna mun kanta hadisi a baya ta yi tubar da wallahi da za a bai wa sahiba maksin mai karɓar rabanu duk zunubin shi ce wallahi da sai Allah ya fi mishi sayyidina Umar dan Khattab shi ma ya mata irin wannan mummunan fata shi ne annabi ya ce mishi ita kuma anan ya ce ta yi tubar da kamar yadda faɗa game da ma'i ta yi tubar da za a raba wa mutanen gidan Madina gidaje 70 a Madina da ta ishe su ainihin wato tuba din hadisan suna da fawaidu da yawa za mu zo mu karanta a gaba insha Allah amma dai yanzu muna labarin abin da ya faru ne fil jumla wannan shi ma hadisin na al-Ghamidiyya yana nan a cikin sahih Muslim ta hadisin Buraida shine ya ruwaito a cikin sahih Muslim to wal yahudiyani da waɗannan yahudawa guda biyu waɗanda suka bi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yahudawa suka bi suka ce mishi suna so su ji mai hukuncin da yake cikin littafin shi game da zina sai ya ce ku je ku kawo at-taura da suka kawo ana cikin karantawa sai wani sa hannun shi ya rufe daidai inda aka ce farji muhu madan sai Abdullahi dan salam radiyallahu anhu ya ce daga hannunka yana dagawa sai gashi aka ga suma hukuncin da ke cikin littafin su kenan domin haka yake a dukkanin shari'o'i kai hatta ma a shari'ar da ba ta dan adam ba kamar yadda Bukhari ya ruwaito abin nan birai su ma suna yin haka Ibn Taymiyyah ya bada labari a wanda daga cikin dafansa na manta gaskiya yanzu cewa an taba samun ma a tarihanci wasu tsuntsaye ma wata tsuntsuwa ta yi kwai sai wani ya zo ya kwashe kwan ya canza mata kwai da ta kyankyashe sai aka ga ƴaƴan ba irin jinsinta ba sai aka gayyato sauran tsuntsaye irin jinsinta suka zo suka taru suka yi ta dukanta suka yi ta abin nan ya kushinta sai da ta mutu ma'ana kamar suna bayyana cewa ta je ta yi alaka da wani tsuntsu wanda ba irinsu ba ke da aka shari'a ce a cikin al'umman musulmai a mutane na annabawa gaba ɗayansu sannan kuma wasu dabbobi ma wato suna da kyaman zina ta yadda ba sa kyale ka suna kashe wanda ya ta ina fata mun gane ba wai da an musu wahayin shari'a ba amma fitirar da Allah ya ɗora su a kai ba sa yadda da wani ya je gun wanda ba matar shi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ku je ku kawo littafin ku da aka zo aka ga wannan karatun a ciki sai sa aka jefe su yadda abun ya bayyana kamar yadda yake a cikin riwayoyin shine su ma Yahudawa suna da wannan shari'a to amma sai zama zina ta yi yawa a cikin manyan su in tasharatin zina baina ashrafihim kamar yadda aka ba da labari sai suka ga ba zai yi su duk wani babba an yi zina su kashe shi ba za su rasa manya to sai zama idan mutum babba ne in yi zina ko dai a zazzage shi ko ya biya fansa ko kuma dai a daura shi akan jaki a zagaya da shi irin da ake ma barayi dadin nan sai a rabu da shi iyana amma banda kisa to shine sai aka zo aka samu wannan qadiyar har sun manta da cewa ana jefewa sai suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ji ta bakin shi shi kuma sai musu aiki da abin da ke cikin littafin su domin dama Allah ya bashi zabi ya ce samauna lil kadhib akaluna lis suhut fa in ja'uka fahkum bainakum aw a'rid anhum idan suka zo gare ka suka ce ka musu hukunci ko dai ka musu hukunci ko kuma ka kauda kai daga barin su to Allah ya halatta mushi da mai musu hukunci kuma shine sai musu wannan shi ma kissar kamar da muka ambata tana cikin Bukhari da Muslim ta hanyar hadisi Abdullah dan Umar da kuma hadisi Abu Hurairah duka a ruwaito al-Imam al-Bukhari yayin wata magana a daidai inda ya ruwaito wannan hadisin wanda ya jawo tattaunawa game da mas'ala inda yace babur rajmi fil bilaqi babun da ke bayani akan jefe mazinata a al-bilaq bilaq shine wuri wanda aka dandade shi kaman kan titi ko inda aka saka tiles ko interlock ko aka yi siminti to a Madina a lokacin tsakankanin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makabartar Baqiya ko kuma da wata kasuwa inda ake ajiye raƙuma kafin makabartar Baqiya wancan lokacin akwai wuri wanda yake da duwatsu da aka dandade haka to ana aka yi wannan ainihin wato a jefewar Imam al-Bukhari da ya kawo wannan sai malamai masu sharhi suka yi ta magana kamar su Ibn Battal kafin Ibn Hajar ma Ibn Battal yake ganin to me yasa Bukhari ya ce fil bilad dan me zai ce abin nan hukuncin jifa a inda yake da dababban wuri wasu malamai suka ce suna ganin abin da Bukhari yake nufi yana so ya nuni zuwa ga cewa tona rami da ake azira mazinaci a ciki ba dole bane domin wurin da yake dandade zai wahala tona rami ko mun gane abin da yake nufi kenan wasu suka ce a yana so ya nuna ne cewa wurin da ke wajen masallaci gefen masallaci bai da irin alfarman masallaci domin wannan rajimu din ba a masallaci yake shi ba to aka fito waje baki masallaci za a iya yi kenan domin kusa da masallaci ne ina fata mun fahimci wannan to daga nan sai malamai suka ci gaba tattaunawa akan to ko ana tona rami a saka din nan ko ba a tonawa akwai riwayar wani mutum mai suna Bashir ibn Muhajir wanda ke cikin sahih Muslim wanda wannan Bashir ibn Muhajir akwai mangaron da malamai suka yi akan shi amma dai a karke dai saduqun ne yana da dan rauni aka kankani al-Imam Muslim da al-Arba'a sun fito da hadisansa Bashir ibn Muhajir shine mai riwaya daga Buraida to shi ya rawaito cewa an yi wa ma'iz din nan shi ma rami to aka ce an mishi rami kuma ya ji zafi har ya ruga da gudu kamar yadda wata riwaya take nunawa sai aka samu Abdullahi dan Unais shine ya taho da jaki shine ya wurga mishi sandar kore jakin ya harbe mai kafa daga nan suka zo suka tarda shi suka karasa shi to mutumin da aka tona rami aka sa shi iya wuya ko iya kwankwaso ko kuma iya kirji yana da wahala a ce kawai nan da nan ya fice ya gudu yana da wahala sai suka ce suna ganin ramin kawai ana tonawa ne ba wai za a mai da ƙasa ne a rufe ba za a tona ramin ne kawai a saka shi a ciki ta yiwu an saka shi a daure ko kuma ba a daure ba kuma a ce rijiya da za a tona ruwanta bai kai ba ko kuma gaba guda sai a zara mutum a ciki malamai dai sun ta yi maganganu kala daban-daban a wannan wurin za ka ga aƙalla akwai mazhabi guda uku ko hudu mazhabi na farko mazhabin Imam Malik da Abu Hanifa da Ahmad shine ba za a tona rami ba za a bar mutum ne kawai a tsaye a yi mishi wannan haddin mazhabin Qatada cikin tabi'ai da Abu Thawrin daga mazhabin Imam Shafi'i kenan da Abu Yusuf Al-Qadi da kuma Abu Hanifa a ɗaya daga cikin maganarsa guda biyu cewa za a tona rami wa namiji ko mace duka sai kuma Malikiya wasu daga cikin su suka ce ana bambancewa idan an kama mutum da zina ta hanyar shaidu to za a tona rami saboda a lokacin ta yi ma hayin da yana musu da yadda ba ko mun gani za a tona rami dan zai iya guduwa idan kuma an kama mutum da zina ta hanyar ikirari ne to kaga manzo Allah sai sama ya bada dama cewa zaka iya dawowa ka fasa ikirarin to sai a bar shi a filin Allah in ya juya kuma ya gudu sai a kyale shi domin shine abin da Annabi nuna da ba an yi haka ko mun gane sai kuma Shafi'iyya suka ce namiji ba za a tona mai rami ba amma mace za a tona mata saboda kada al'aura ta bayyana karke Ibn Hajarin da ya bi kan maganganun da dama sai ce abinda ya kamata a bar ma shugaban zamanin da za a yi hukuncin ya ga me ya dace kawai a yi domin riwayoyi sun yi tazarubi wallahu ta'ala to idan muka lura da kyau duka kissoshin na shi ma izin idan mutum bai ci izina ba za a ce to da wa kai ba ba za a nemo ta ba haka ita ma gamidiyar ce ta izina ba a ce mata waye abokin yin zina ke ba ko mun gane babu inda aka ambaci wannan domin kamar shi wancan Hazzal ibnu Yazid al-Aslami wanda ya ba Ma'iz shawara cewa ka je ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hala a samu sassauci shi ba ya ce zai faɗa ne dan a tsaye mai da haddi ba sai annabi ya ce mishi ya Hazzal law satartahu bi thawbayka kana afdal haba Hazzal me yasa ka bashi wannan shawara da ka lulluba wannan labarin koda da rigarka ne da wandanka da yafi maka alkhairi da kai da shi wannan kuma yana nuni zuwa ga zurfin ilimi na Sayyidina Abubakar da Umar su sun ba shawara suka ce ka je ka tuba mai zama mu kalli wannan da kyau wannan fa zamanin da ake shari'ar musulunci kenan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina kuma ga wannan zamanin kai dan wani ya baka labarin yayi zina ko ta baka labarin tayi zina babu buƙatar ka je ka faɗa a gaba ko kuma su ma kansu su je su faɗa din babu buƙata domin in sun faɗa babu wanda zai musu hukunci a yanzu sun tona wa kansu asiri ne kawai a banza kuma sun ƙara yaɗa ɓarna a cikin al'umma kuma sun zubar da mutuncin kansu da mutuncin zuri'arsu da mutuncin kowanansu sai in dai abu ya zama akwai wata maslaha ta yi ba yadda aka iya kaman kai likita ne za a yi wani dubiya na cuta ko wani abu makamancin haka ko malami ne mai fatawa suna neman shawara a gunshi ba a yi su tuba a zamanin da babu shari'a to wani abun mamaki kuma wani malamin shi ma sai zai je da bada labari yana zama a majalisa haka sai ce ai jiya wata ta ce min ta yi kaza za ku wannan bai dace da malamta ba gaskiya bai dace ba abun bakin ciki kuma za ka ta jin wannan a bakin malamai wataƙila saboda mun saba a majalisu cewa dole sai an yi labari a cikin karatu mun saba da labari ba a so a zauna kawai a ji karatu kawai ake yi zallan shi mutane ba su san haka dole sai an dan caza su da labari don kansu bacci ne ko don kansu jiddadar koyaye ne uku ba su ce ko su ji ana ta takrijin hadisi ana ta magana a kan fiqhun da ke cikin su ko ana ta jan ayoyi ana faɗan alaƙar su sai a ce wannan karatun is boring ko amma da zarar an ce jiya an buga min waya an ce karatu kowa zai kaɗa kunnen shi ya ji labarin mai za a ce to gaskiya saboda Allah ba daidai ba ne ballantana kuma a ji ana posting a Facebook ko an kama wasu sun yi zina ko a fito da bidiyon wata ta yi kaza duk wannan jama'a ya saba wa shari'ar Allah ba daidai ba ne kuma wallahi mutane suna ɗiban zunubin da bai gaza zunubin zunan ba domin wannan yaɗa alfasha ne a cikin al'umma ina fata mun gane shi sa Ibn Hazirin da ya zo sai ya harhaɗa maganganun yake cewa game da waɗancan mazahibu ɗin na tonawa ko rashin tonawa za a iya kuma littafin Sahihu Muslim da sharhin sa na Nawawi da ya kawo maganganun haka Ibn Qudama a cikin littafin shi abin nan al-Mughni Sayyidina Abubakar kamar yadda muka ce da Umar sun ba wa Ma'iz shawara cewa ya rufa wa kansa asiri ya je ya tuba da haka Shafi'i yake cewa uhibbu liman asaba zinan fasatarahu Allah an yustirahu ala nafsihi wa yatuba kama ashara Abubakar wa Umar yace ni abinda nake ganin ya dace idan mutum yayi zina Allah ya rufa mai asiri to ya rufa wa kanshi asiri ya je ya tuba ga Allah kamar da Abubakar da Umar suka ba mai shawara Ibn Hajarin sai yake cewa a wajen yace wa alama ni tsala alaihi an yustirahu wala yufdihu haka nan wanda shi ma ya ga ana yi to ya kamata ya suturta ne kar ya tona asirin wala ya rufa ila al-imam balantana kuma ya je kai karan shugun shugaba ya ce na ga wani yana zina ba aikin shi bane sai rufa mai asiri in zai yi mishi wa'azi ya mishi in zai hana zai iya hanawa ya hana amma ba wai ya zo ya dinga tona asiri ba yadda mu yanzu muke mutane Allah Allah suke su ga laifin da wani yake su kai gaba ka rasa wata riba suke ci dan sun yada alfasha bayan ga nassoshi sun yi tadafuri akan haramci yada alfasha domin a lokacin da kake yadawa to a lokacin fa kake inviting din wani cewa shi ma ya je kana gaya mishi ya sirrin da yake galibi abubuwan da suke faruwa yanzu na fada'ih da makamantansu a garin yi musu raddi ake yada su akwai abin da kai baka ji labari ba sai a bakin wanda yake Allah wadare da abu in ya zauna a gurin mai shayi ko a majalisa ko an je wata jana'iza ko an tashi sallar juma'a an tsaya ana irin siyan awara da rake din nan anan zai baku labari ce ka kun ji abin da ke faruwa ko subhanallahi ai duniya ta lalace anan za ku ji a bakin shi da ya bar wannan magana ko ba ta da amfani ina fata mun gane wannan sai Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah askin al-istizkar sai yake cewa to amma dole sai an bambance waye za a rufawa asiri waye ba za a rufawa yace idan mutum ya zama dama yana cikin sikira yana cikin rufin asiri wanda mafiya mutane akan haka suke waye ba su da laifuka ba waye ba su yi wa Allah laifi ba amma Allah ya rufa mafi yawa asiri ya daga cikin sunan shi dama as-sittir kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito da Tirmidhi to waɗannan mu mafiya da Allah ya rufa mana asiri idan wani ya itlai akan asirinka na wani laifi ko wata badakala ko wata kazanta to ya kamata ya rufa ma asiri amma al-mujahir wanda ya bayyana cewa shi dan kaza ne mazinaci ne ko dan giya ne ko dan luwa'i ne ta bayyana yana yi Ibn al-Arabi yake cewa to wannan abin da ya fi dacewa mu kashafa ta a fito da shi fili liyanzajara wa yanzajara ghairu saboda da shi da sauran dan uwan shi marasa mutunci da su tsorata da wannan laifi su daina kaga akwai bambanci kenan tsakanin wanda yake dama cikin rufin asiri da wanda yake dama ya riga ya lalata rayuwarsa da Ibn Hajar ya hada maganganun gaba daya sai yake cewa abin da ya kamata a fitar sai a ce as-sitru mustahabbun rufawa wanda ya laifi asiri ko shi ya rufawa kanshi asiri abu ne mustahabbi warrafu ila al-imami bi qasdi at-tahiri afdal amma mutun ya daga maganar ya kai ma shugaba dan a tsarkake shi daga laifin to wannan yafi falala kuma domin kaga waɗannan bayin Allah sun samu falala sakamakon haka da suka yi da gamidiya da ma'iz din to idan muka dura har ila yau me yasa gamidiyan nan Allah liba an kasa gane wace mata ce ita ba san sunanta ba sai dai gamidiyan nan da aka ambata kawai garama shi ma'iz sunan shi ya riga ya bayyana me yasa sunan shi ya bayyana saboda yayi magana da mutane daban-daban ya nemi shawara wani ya nemi shawara wani ya nemi shawara wani to kaga irin wannan ba wani magana asiri kuma dole koda bayan faruwa abin ne sai wani ya ce fa ka ko ga sai da ya gaya mana zai kaza na ce mushi kaza ita ko bata shawara da kowa ba to ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ko sunanta babu wanda ya ruwaito saboda yanda sahabbai suke da kokarin kiyaye alfarma da mutuncin yan uwansu iyakacin abin da aka ce kawai al-ghamidiyya yan kabilar kaza to haka ake so koda maslaha ta hukunta sai an ruwaito labarin wata barna to a koyi sunan wanda yayi in ka lura da kyau za ga sahabbai suna da wannan tarbiyya idan falala ce ta tabbata ga wani in za su ambata za su ambaci sunan shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani dan aljanna ne ko wani mutumin kirki ne amma idan laifi ne wani yayi ko wani abu yayi wanda bai dace ba na wauta sai a ce wani ba kauye ya ce kaza ko wani mutum ya faɗi kaza ko annabi ya ce kaza game da wani mutum ba za su faɗi sunan ba wannan yana daga cikin kokarin su rage wa kansu yiwuwar ya zama kai gulman mutum duk da akwai buƙatar labarin saboda abin da ke cikin shi na ilimi amma babu buƙatar sai an bayyana sunansa kaga ba Qur'ani shi ma yake da wannan al'ada idan ya zo ba da kisoshin mutane da dama ba a faɗi sunayensu ba sai dai ai talalibe daga baya wane ne a ce a'a ai wane ne ai wane ne sarki annabi Musa ba faɗi sunan shi ba wane ne sahibul himari din can ba faɗi sunan shi ba a samarin nan na ashabul kafi ba faɗi sunayensu ba duk ba faɗi sunayensu ba suna nan da yawa sai ai talalibe a tarihi ko wane ne ina fata mun gane wannan saboda ba wai sunayen sune muhimmai ba a'a abinda ke ciki na darussa sune muhimmai in aka cika ka da sunayen to sai darasan su tafi a cikin sunayen wannan kenan to sai malai ya ci gaba da cewa wa qad ikhtalafa al-ulama'u hal yujladu qabla ar-rajuli mi'a ala qawlaini fi madhhabi ahmada wa ghayrihi malamai sun yi sabani hal yujladu kafin a jefe shi qabla ar-rajuli kafin a jefe shi za a yi mishi bulala 100 wanda shine asalin haddin zina ga wanda yake bai yi aure ba kamar yadda Qur'ani ya bayyana azani to azani fajlu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda ay musu bulala 100 wannan shine abin da yake tabbata ga waɗanda ba muhsanai ba to shin shi ma wanda yayi zina din muhsani za a fara yi mishi wannan bulalin ne kafin a jefe shi ko ko ba za a fara mishi ba jefewa kai ra'ayi ala qaulaini an yi maganganu guda biyu shi mazhabi ahmada amma da Imam Ahmad ibn Hanbal domin laifin da yayi guda biyu ne na farko laifin zina shi bulala 100 ne a kansa sai kuma laifin keta alfarmar abinda Allah ya halasta mishi na aure ya je ya bacci ya auka zina shi kuma shine za a ce to wannan ya zama bai da amfani a cikin mutane a kashe shi kawai malamai sai da suka yi tambaya ma'ana me yasa shi mazinaci ba a ce a fille mai kai kawai ba bisa ka'idan wa idza qataltum fa'atul kitla, in kun dashi kisa ku yi kisa a cikin mutuntawa, nisa ba za a fille mai kai kawai ya mutu lokaci da ba ka ce a jefe shi sai ya sha wahalar jifa. Sai malamai suka ce abin da yasa saboda zina da yayi dukkanin gabobin shi sun yi tarayya wajen wannan barna, ta ya kamata dukkanin gabobin su ji zafin abin da yayi. Domin duk wanda zai yi zina kamar yadda aka san saduwa da ƴa mace ba wai kawai saduwar zai yi ba, hala sai ya taba nan sai ya amfani da wannan gaba kuma duk jikin shi sai ya amsa idan yana yi. To tunda duk jikin shi yayi tarayya a gurin wannan abu, to duka jikin shi tarayya a gunjin zafin, yayin da inda sare ne kai aka kai kawai wuyan ne kawai zai fille kafin ya gama jin zafin ba ya mutu. Zaka shi sai aka ce shi ba za a yi mishi wannan al-ihsan inda al-qatl ba, saboda su ake a tsarkake shi daga wannan zunubin. Domin abinda ake sa rai duk wanda yayi zina yana da aure ko tayi zina tana da aure, idan aka musu wannan hukuncin da Allah ya hukunta musu, to an je kiyama ba za a tuhume su da wannan laifin ba. Kaga ga shi muna cikin bala'i wani. Allah kadai sai ya magidanta maza da mata wanda suke wannan laifin, ballantana kuma samari da ƴan mata, fa hadith bil haraj. To wanda kuma duk yayi ba a yi mishi hukunci a duniya ba, to ba wanda ya san me zai faru a lahira. Wataƙila sai an hukunta shi a lahira, wataƙila kuma idan ya tuba Allah ya yafe mishi, wataƙila kuma Allah subhanahu wataala ya kau da kai, Allah dai shi zai da zai da bayin shi. Abinda ake so mutane su tsorata shi ne ka tsoraci shiga tsakanin Allah da bayinsa, ka tsoraci cewa Allah ba zai gafarta musu ba alhalin sun mutu musulmai, alhalin sun yi nadaman laifin da suka yi. Babu ruwanka ka bar su da Allah ubangijinsu, kai ma kai ta kanka kawai, kai ka ji da naka laifuffukan. Tsoma baki da muke a cikin harkoki waɗanda ba su shafe mu ba suna da yawa, kuma suna ja mana fitintunu da bakunanmu. Ina fata muna daidai da wannan. Malam ya ci gaba da cewa wa in kana ghayra muhsanin fa innahu yujladu mi'ata jalda bi kitabillahi wa yugharrabu aman bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa in kana ba'd al-ulama'i la yara wujub at-taghrib. Yace idan ko ya zama ghayra muhsanin ba me ba katangagge bane ba musulmi bane, to za mu shi bulala 100 sannan za a kulle shi na shekara daya. Bulala 100 alqur'ani ne ya ce a mushi, kullewa kuma na shekara daya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ai mushi, kamar yadda ya tabbata a cikin riwayar dake cikin sahih muslim ta hadisin ubadatu dan samit, Allah ya kara masa yadda cewa idan mutun yayi zina yana saurayi za a kama shi a kulle shi ko dai a gidan yari yana daukan ma'anar tagribi, ko kuma a kore shi daga garin a ce tafi wani gari can ya je zauna inda bai san kowa ba, kowa bai san shi ba. Hikima haka shine yayi nesa da inda zai samu ma halin yin wannan laifin, ko kuma yayi nesa da inda mutane za su gan shi su dinga tuna cewa wani fa yayi kaza, har su dinga jin haushin shi ko su dinga jin ko su ma za su gwada ya zama dai an daina ganin shi har shekara daya. To da alƙali zai duba abin da ya dace, ko ya kulle shi a gidan yari, ko kuma ya ce ka bar garin nan kar ka shigo sai bayan shekara daya. Abin da ya dace shi zai yi, wallahu alam. Wasu malamai kuma suna ganin ba dole bane sai an yi wannan tagrib din, amma dai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da haka. Su Abu Hanifa da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani suke da wannan ra'ayin, Allah ya gafarta musu. Wala yuqamu alaihi al-haddu hatta yashhada alaihi arba'atu shuhada, ba a tsayarwa da mutum haddi na zina har sai an samu shaidu guda hudu sun yi shaida akan cewa sun gan shi shi da wannan mata da ya zina da ita, sun gan su turmi da taɓarya suna saduwa. Idan aka samu halal, aka samu wata matsala game da shaidan nan, to waɗanda suka shaida sai a yi musu bulala ta ƙazafi, kamar yadda ya faru da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mughirah bin Shu'ba, an kulla mishi wannan kulalliyar har mutane uku sun ba da shaida na hudu ya ce gaskiya saboda Allah shi bai ga wannan abu ba. Wannan shine abin da ya tabbata karantar tafin Mujamu Tabarani na Al-Kabir na Al-Imam Abu Al-Qasim Tabarani, kissa tana nan cikakkiya. Aw yashhada ala nafsihi arba shahadatin inda kathirin min al-ulama'i aw aktsari, ko kuma shi da kanshi ne zai shaida sau hudu zai shaida a gun mafiyan malamai. Ina suka dauko wannan shine ma'iza din can sai da ya maimaita maganar nan su hudu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama har ya maimaita su hudu. Wa minhum man yaktafi bi shahadati ala nafsi marra wahida, wasu malaman kuma suna ganin idan ya shaida su ɗaya ma ya isa. Ibn Taymiyyah ya goyi bayan wannan magana yace walau aqarra ala nafsi thumma raja'a fa minhum man yaqulu yasqutu anhu al-hadd, ko yasqutu anhu al-hadd, idan yayi yayi itiraf yayi confession daga baya kuma sai ya ce nawa kaina ƙarya na janye confession ina confession ina na janye magana ta shin za a janye hukuncin ko suka ce za a janye wa minhum man yaqulu la yasqut ko suka ce a wannan hukuncin ba zai janye ba malikiya ba maliki haka yake cewa ce in dai ya riga yayi to ba dawowa ba ja da baya sai an mai hukunci amma sauran malamai suna ganin za a bashi wannan mafitar domin ka'idar cewa dafqul hududi bishubuhati to kuma gashi karar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da an bashi yazo ya kareta kanshi to haka su ma shedu idan daga baya sai kareta kansu za a janye wannan hukuncin kuma za a yi musu hukuncin wato a kazafi cewa su mushi kazafi wal muhsan to wane ne muhsan din da ake fada man wati'a wa huwa hurrun mukallafun shine wanda ya sadu da matar aure a lokacin yana da banda bawa sannan mukallafun balagagge banda yaro liman tazawaja ya zama ya kwanta kwanciyar aure da matar da ya aura nikahan sahihan ingantaccen aure auren da aka yi cika sharɗin inganci an samu siga an samu mahalli an biya sadaki ko ana bi bashi an samu shedu an samu yarjejeniya ta bangarori guda biyu kuma daga baya ba a gane cewa a kanwarsa bace ko sun sha nono daya ko wani aure ne akan aure babu wata shubha akan aure ne sahihi ingantacce kuma an tare an yi zaman aure fi qubulha ya zama ya sadu da ita saduwa ta gabanta inda zai je yayi luwadi da matar wannan bai mai da shi musani ba bisa magana fi inganci walau maratan wahida ko da dare ɗaya kawai suka dare da haka wanda bai cika wannan sharadin ba ya zama ba da bane bawa ne ko ba mukallafi bane ba baligi bane ko kuma ya zama auren da ya ba sahihi bane ko kuma ko da yayi auren ba a tare ba har yanzu yana nan a matsayin wato ghairu muhsan fa in wati'a kamilun naqisatan idan mutumin da ya cika wannan sharuɗan wanda yake baligi mukalla wato hurdada yayi aure sahihi ya sadu da naqisatan matar da bata cika wannan sharuɗan ba watakila baiwa ce ko kuma ba mace ce baliga ba murahika ce auren wuri aka yi mata ko kuma wato ba mai hankali ce ya aura ba ya aure wata birkitacciya ce kaga ita ba aqila bace yanzu ba mukallafa bace ko kuma ba musulma ce ya aura ba zimmiya ce duk malami suna kawo waɗannan to idan ya zama kaga shine kamilun shi ya cika sharuɗa amma ya sadu da naqisatan wanda ke na ƙasa aw bil aks ko kuma ita ma ta ce kamila ya aure sahihi musulma baliga shi kuma ko dai murahiki ko kuma wani mahaukaci ko kuma wanda yake kaza ya zama ya da wata na ƙasa shi ففي إحسان الكامل تنازع بين الفقهاء شي wannan kamilin wanda yake ya cika sharuɗan game da shin wannan ya mai da shi muhsini ko bai mai da shi ba akwai jaya game da malamai su ita kam dama idan mutum ya aure mace murahika to ita yanzu bata zama muhsina ba sai ta balaga ko mun gane idan mutum ya aure wato mace wacce take zimmiya to tana daukan hukuncin abinda sharadin zaman ta zimmiya ya bayar shine idan an ba su sharadin cewa to za ku bi dokokin musulunci kuma za a hukunta ku da dokokin musulunci to za a hukunta da shi kamar yadda annabi waɗannan yahudawa idan ku ba ba su wannan sharadin ba an ba su damar su ga gudanar da irin shari'ar su to babu laifi a nan da gwargwadon da yadda aka yi da jajjar da su wa mata wa tsiyaha marratan sara muhsanan in dai kwanta da matar sau daya to ya zama muhsani yurjamu idza zana walau lam yakun hina zana mutazawwijan za a jefe shi idan yayi zina ko da san da zina ta ta auku san rabu da matar ko kuma ta mutu ta bar shi ba yi da mata to ko da yanzu bai da mata inda ya taba yin aure a baya to za a hukunta shi mu dai mutuna dai cewa banda wanda ya sadu da sadaka banda wanda ya zama auren bai inganta ba banda wanda ya sadu da mace murahika ta hanyar aure banda wanda ya taba yin zina ko mun gane zina ba ta mai da shi muhsani ya yi zina ta ɗaya an mishi haddi in ya sake yin zina ta biyu to ba za a ce waccan zina ta farko ta mai da shi muhsani ba har yanzu dai haddi ne na bulala ina fata mun gane wahal yushtaratu an takuna al-mawdu'atu musawiyatan lil-wati fi hadhihi as-sifati shin wajibi ne kafin a tabbatar da ihsanin miji sai ya zama da shi da matar sun daidaita a wannan siffofin lilwati fi hadhihi sifat ala qawlaini lil ulama maganganu ne guda biyu ga malamai cewa dole wasu suka ce dole sai da da ya abinnan wato baligi da baliga mutasawiye din kenan wa hal tubsilu al murahiqatul baliga wa bil aksi shi da mutum ya auri kwaila yayi kwana da ita za ta mai da shi muhsani ko ba ta mai da shi ba wa bil aksi haka nan ma idan wani kankanin yaro aka aura mishi wata babban mace murahiki ne shi ma bai kai matsayin baligi ba shin in yaje ya kwana da ita za ta mai da shi muhsani ko ba ta mai da shi ba duk wannan akwai maganganun da malamai suka yi da yawa akai matsala ce mai fadi wanda malamai suke tattaunawa sai ka kuma mutawwala su zaka gansu wa ma'alul zimma fa innahum yuhsinuna aidan inda aksari ulama to kaji magana ahlul zimma wanda suke karkashin kulawa kafirai na amana mafi yawan malamai suna ganin cewa su ma idan suka yi aure auren da sun yadda da shi a addinin su to su ma in suka yi zina sun zama muhsinai ka Shafi'i wa Ahmada al-Imam Shafi'i da Amr fata wasu kenan li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama rajama yahudiyyai ne ala babil masjid saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefa wadannan yahuda guda biyu a kofar masallacin sa wa zalika awwalu rajmin fil islam shine ma na farko da aka yi musulunci kamar yadda muka ji magana a baya wa ikhtalafu fil mar'ati idha wujidat hubla wa lam yakul laha zawjun wala sayyidun malamai sun yi sabani mace ce kawai sai aka ganta da ciki kuma ba a san tana da aure ba kuma ba a san tana da kuma ba baiwa ce take da shugaba ba to irin wannan walam tadda shubhatan fil habli fil habl ko bata ce tare akai mata ba shine akwai shubha kenan bata ce ai wani abu ne ya faru wanda ya zama shubha ba malamai suka yi kwatanci kamar a ce mace ce tana da yaya wanda take tana da miji mijin ya zo ta zo ta kwana a gidan shi bai sani ba ya shiga daki ya tarar da ita ya dauka matar shi ce suna da kama da juna dama watakila ya sadu da ita kaga wannan za a ce shubha ne ko kuma fyaɗe din ko wani abu makamancin haka ko wani abu ne da ya kama da wannan ba ta yi wannan da'awar ba shin to wannan zai sa a ce a hukunta ta yi zina fa fiha qawlani inda ahmad wa ghairi akwai mazance guda biyu a gun ahmad ibn hanbal da waninsa kila aka ce la hadda alaiha ba za a yi mata haddi ba li'annahu yajuzu an takuna habilat mukrahatan din zai iya yiwa ya zama fyaɗe aka yi mata da ƙarfin tsiya au bi tahammulin ko kuma ta dauki ciki ne ta hanyar ta ɗebi maniyin ta zuba a farjinta ana yin wannan tahammul a balantana kuma a wannan zamanin tun zamanin da can ma ana yi domin su ma larabawa tun a jahiliya suna da fasahar animal husbandry a ɗebi maniyin raƙumi a zuba ma wata raƙuma da ake so ta samu irin danginsa irin jikinsa ana yi ma dawakai ana yi wa raƙuma ana yi wa awaki tun da a jahiliya suna yi yadda kaga har yanzu ana yi a technology na kiwo to yanzu kuma a wannan zamanin namu da ake yin artificial insemination ana yin shi da yawa a IUI suke ci mishi ko idan miji da mata ɗayansu ko dukansu na da matsala na sperm count ko wani abu makamanta haka wanda zai hana su su iya conceiving naturally ta iya ɗaukan ciki ta hanyar ɗabi'a ta hanyar mijinta ya kwanta da ita tana cikin ovulation kuma ta ɗau ciki kamar da aka san ɗabi'a ya mace akwai wanda yawan maniyin bai kai yayi wannan ba ko kuma bai iya saduwa da ita cikakke saduwa da ta yi haka ko kuma wani ana samu sai ya zama tana da wani immunity da ya yarda da maniyin kamar da ka san antivirus ya hana ka ga wani abu a cikin wani device idan ka saka bai yarda da shi ba to ana samun matar da tana da wani immunity a jikinta wanda idan maniyin miji ya gangaro sai ya lalata shi bai yarda da maniyin ba duk ana samun wannan akwai dalilai da dama da malaman kimiyya suka gano ba shi ne harkar mu ba akwai su malai suka suna yan kimiyya ne kuna son jin labari sai ku je kun su tambaya to irin wannan idan ya faru yanzu a zamanance ana zuwa asibiti za a je a ce ayi abin da ake cewa at-talqih al-istina'i shine artificial insemination turawa suna yi to kuma turawa saboda zakewa har akwai sperm donors kamar da ake da blood donors idan kana son jini akwai wanda zai baka kyauta ko sadaka ko kuma akwai ma masu siyarwa da bai halasta ba a shari'a a siyar din. To kuma ana iya donating masu fam tun shekaru baya da suka wuce, tun ajin tun kamar 1970 aka fara yi. Akwai wani professor wata jami'a a America da yi ma wata mata irin wannan, aka ce sai da ya pikin wani wato yace yayi pikin dalibi mafi kyan halitta a cikin dalibin, sai ce wannan ne zai baki sadakan mani, ya bata sadakan mani ta haihu. Suna yin wannan lalata. Kuma wasu za ka ga ƴan lesbian ne suke yi, suna son su haihu amma ba sa yin alaka da maza. Wasu kuma da mazan amma suna son wani jinsin wani namiji daban, sai su zo sai su haɗa kai da shi, sai a ba su sadakan mani, a sa shi masturbation a cire maniyin. Ana ma iya cire zai ga cikin ƙashin bayan shi ma ba sai an yi masturbation ba. Abubuwa iri daban-daban su dabarun da Bature yake suna da yawa jama'a. Wani abin ka ji za ka ga akwai karambani da yawa a cikin shi, Allah shi kyauta. Almuhimmu a wannan zamanin ana iya yin haka kuma yayi, kuma a zamanin baya ma ana yi. Akwai wani tarihi da aka taɓa ba da labari wanda ya tabbata a cikin tarihohi na littafai. A wani zamani wata mata aka ganta da ciki, irin wannan alƙari ya sa aka kamo ta, ba ta da miji kuma ba baiwa ba ce. Ina ji ka samu ciki ta ce ta ba ta sani ba. Aka yi juriya ta ce wallahi ta ba ta yi zina ba. Da bincike ya tsananta sai aka gano ashe ta yi amfani da wani wato ragga ne, ragi kamar a ce ragowar tsumma, wanda wani ɗa namiji ya share maniyinsa da ya zuba da wannan tsumma, maniyin kuma ya bushe. Domin kawai za a turawan a haka ake busar da maniyan a ajiye su a bankin maniyi da ake ajiyewa, wanda ake sai a ɗauko kuma a narka shi sai a amfani da shi. To wannan maniyin da ya bushe sai ta ɗauka ita kuma sai ta toshe farjinta da shi. Ashe da ya ji zafin mararta ko al'aurata sai kuma ya narke, sai kuma suka shige ciki kawai shikenan. Sai kuma aka samu wannan insemination sai ta ɗau ciki. Kuma wannan abu ne mai yiwuwa a kimiyyance, ba wani abun mamaki ba ne. Da haka ana iya samun wannan shubuwa, duk da yake wannan shubuwa ba su zo a dinga kawo an ganta da ciki ba. Al'asli shi ne ta sadu da ɗan namiji ne, sai in an samu ta yi da wata shubuwa sannan za a je a bincika. Kuma a yanzu ana iya ma a yi mata gwaji na a gane in budurwa ce in ba budurwa ba ne, in ta kama ana iya yin wannan. Duk alƙali na da dama ya ce a je asibiti a gwada mashi ita budurwa ce, ko kuma ana iya gwada mashi to shi ne last time ta sadu da ɗan namiji, duk ana iya gwadawa a gane. Akwai abin da za a ɗiba a sample a jikinta, in aka gwada za a iya gane wannan mata yawan rabanta da ɗa namiji, za a iya estimating, kuma estimate ɗin is almost accurate. Duk wannan ana yi yanzu a zamanance, nasara da likitoci da masu suna da karambani ba ɗan ƙanƙani ba a cikin bincikensu. To idan wannan ta faru, Imam Malik musamman a malamin shi Sadda Zari'a ya ce duk ba za a yi itibari da waɗannan ba, kuma wannan ce fatawa Ibn Taymiyya, kuma shi ne fatawa mafi dacewa. Amma idan ta yi iddia'in wani abu, to za a dubi wannan abun a gan na karɓuwa ne. Sannan kuma tana iya yiwuwa wasu mata suna iddia'in cewa aljanu ne suka musu ciki, ana samu haka musamman a zamanin nan da ake aljanu shari'i iri daban-daban. Wani da dama za ka ce sa'ad aljanu wasu da shari, wallahi tallahi da kansu za su ga muku matan in kuna musu ruƙuya da gabata ga maka ita fa kawai wannan auren ne ba ta so kawai ta da'awa aljanu ne da ita, sai malam ni kawai ka daina mu wannan karatun, wallahi da hankali na kawai ba na sa auren nan, duk da yake ruƙuya na zai taɓa gani ne wannan ya ko. So idan mace ta yi wannan da'awar abu ne mai yiwuwa shi ma, domin Qur'ani ya gwada haka da Allah yake cewa lam yatmithunna insun qablahum wala jan, abu ne mai yiwuwa. Kun tuna mun karanta a baya na jana cikin al'ulu, akwai wani malamin hadisi ma da aka ce ana tsammanin ɗaya daga cikin iyayen shi aljani ne ma ko, saboda tsabarin kwalwa da yake da hatsibanci. Ina jin wane ne ma eh na manta ni ma yanzu, tunda ba shine karatun da muke ba, ku je ku tuna. Almuhim, in mace za a ganta da ciki kawai ta ce wai aljani ne mata, ba za a yadda ba, sai an bincika su kuma, sai sai aljani ne ya aure su shi musu ciki. To sai an bincika an tabbatar, in aka samu ɗaya daga cikin wannan shubohin fyaɗe ko shubuha ta wanda ya sa da ita tsammanin matar shi ne, ko shubuha ta tahammul shi ne an mata yi insemination ba natural ba, ko kuma a zamanance aka yi mata irin wannan kuma ba da mijinta ba, dama dai haramun ne a yi ba da miji ba. Al-Allama Uthaymeen ma ya ce shi ba zai ba da fatawa a buɗe game da wannan ba, ya ce amma idan aka samu ƙabiyar wasu mata da miji suna da buƙata zuwa ga haka, to su tambayi malami na Allah malamin kuma ya kalli case din su individual ya ba su fatawa, amma gaba da fatawa budadde aka ce halarsa to akwai matsaloli da su biyo baya. Yace kuma a samu likita mai amana, dan wasu likitocin suna deliberately suna canza maniyyi ko kuma ba a kula da yadda ya kamata a yi labelin din maniyyi da sauransu. Kaga koda ba zina akai ba, aka je aka zuba maniyyin wata mace wani miji a farjin wata wanda ba mijinta ba, kaga asalin abin da yasa aka hana zina ya tabbata shi cakuɗa nasaba. Illa da ta gane zina ta tabbata, da haka sai an kula da wannan kwarai da gaske, in ma har hakan ya samu da bukata. Sai kuma aka yanzu a zamanance, saboda mutane sun zama yan gayu, wasu ma kawai ba sa son wahala ne, lafiyar talau suke zuwa a jaya musu wannan, a jaya musu wannan indigo din tube babies. Yanzu a nan Abuja ma ana yi, ba sai ka je wata ƙasar waje ba, Abuja akwai asibitin, ni na san asibitin da ake Abuja, za ka je ka biya kuɗi, amma da tsada fa sai masu kuɗi ne suke. In ma kina son a miki yan biyu ne, duk za a iya miki ko yan uku gwargwadon bukata. Allah ya shiko ta yanzu haka yan gari suke, sai ta haihu su ɗaya, amma ta haifi yan ukun ta gama haihuwa kenan, sai ta ci gaba da harkokinta. Kuma ‘ya’ya ne ake haifansu lafiyayyu. An taɓa samun wata ƙadiyya da aka ruwaito a wata jarida na irin wannan, wato abin nan ɗin, a irin wannan rigingimin, ita ma ta wai ba ta san ta ɗauki ciki ne ta sha wahala, domin idan ciki ya fara growing ana iya cire shi daga cikin wata mata a sa a cikin wata mata, nasara yana yin wannan. Sai aka je aka ta je ta ɗauki kwangilar wata, aka sa mata cikin, ta haifar mata cikin, ta ba ta kwangila rainan ciki da haihuwar shi. Bayan da ta haife shi, sai ta wannan ta bai ta ce wallahi ba ta yi da badanta ne, eh mana in huma atukum illa la'i waladnakum, ta ce wallahi ba ta bata ba. Aka je aka ta shari'a, ina jana ingila ne na manta dai asalin labarin, kuma da karke ta aka ban madan, musamman tunda da aka je aka gwaje-gwaje ta ga dan yana kariyin jin dinta ne, domin da da uwa wannan haɗo mahaifan ba karamar alaka take hada su ba. Kai uba ka riga kayi donating sperm ka gama naka, wannan alaka da suke tare cibiya ta hada su kullun su kwana su tashi har wajen makonni 34 kuma kamanta haka, alaka da ke tsakanin saka ga uwa da da, sai dai Allah, sai dai Allah, babu wanda ta kai uwa san danta, saboda sashi ne na jikinta. To ita ma da yayi growing sai zama ya manta da fetus din, ya manta da asalin, ya bu wannan kuma hata kamanni, sai ya kamanni da ita. Kaga zo da aka mata da kace kin yi asara danki, goma kya kara a ta ta riga ta ci kudi mana ba yake ta bata ba. Labari nake baka malam ma sai ya so ya kare ba. Aw bi wata'in shubhatin, ko kuma ya zama an sadu ta hanyar akwai shubha a cikin saduwar, wakila wasu suka ce bal tuhaddu, za a yi mata haddi, wa hadha al-ma'thur an al-khulafa'ir rashidina, wannan shi aka rute daga al-khulafa'ur rashidun, su Abubakar da Umar da su Usman da Ali radiyallahu anhum, cewa za a yi mata haddi, ba za a yi itibari da cewa ce to ko dai kaza ko kaza a yi ta kawo laukaniyat ba, domin an ce za a yi haka to kusan komai ana iya kawo mishi itibari. Wahuwa al-ashbahu bi usuli shari'a, malai ce shi ya fi dacewa da shari'a a ce a yi mata haddi kawai. Wahuwa mazhabu ahlil madina, shine mazhabin malaman madina su maliku, saboda saddu zari'a, fa innal ihtimalati annadirata la yultafatu ilaiha, domin irin waɗannan mai yuwa wanda suke ɗaiɗaiwa ne ba a kallon su, ka ihtimali kadhibiha wa kadhibi shuhudi, kamar da za a iya cewa to halama ai ƙarya take in ta yi ikirari, halama shaidu ƙarya suke, duk wannan ihtimalin abu ne mai yuwa amma ba za a kalle shi ba. Wa amma talawwud, da shi kuma saduwa ta dubara luwaɗi, fa min al-ulama'i man yaqulu hadduhu haddu zani, wasu suka ce luwaɗi haddin shi ɗaya da zina, musini kisa wanda ba musini ba bulala, wa kad qila duna zalika, wasu ma sun ce ba abin da za a yi musu, zahiriya kenan suka ce babu wani hukunci na luwaɗi a musulunci. Wannan kuma kamar da malamai suka dinga dira akan suka ce wannan ba ta shari'a ne. Wa sahihul ladhi ittafaqat alayhi as-sahabatu annahu yuqtalu al-ithnani al-a'la wal asfal, abinda yake tabbatacce daga sahabbai shine za a kashe duka biyu, al-a'la wanda ke sama, wal asfal da wanda shine mata kenan, da wanda yake playing miji da wanda yake playing mata, ma'ana da wanda ya amfani da azzakarin shi da wanda ya amfani da dubaran shi, suka yi wannan lalata duka kashe su za a yi. A cikin littafin al-Imam Tirmidhi da littafin Ibn Majah Sunan, a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lut, mafi bala'in abinda annabi yace yana tsoro yana tsoratawa al'umma sai yace aikin mutanen Lut. A cikin riwaya Hakim kuma yake cewa mal'urun man amila bi amali qaumi Lut, duk wanda yake aikin ƴan Lut kina ne shi, abinda ma ba a san a faɗe shi jama'a. Hukuma littafin Ibn al-Qayyim Adda'u wad-Dawa ya tattauna da tsayi sosai akan luwadi da illarsa da fitinarsa da abinda yake jawowa na bala'o'i da kuma yadda yake kasancewa fita ne ma daga dan adanci. Dan haka aka ce a kashe wanda yake ya zama dabba. Abin takeici wannan abu ya yaɗu sosai a cikin al'umma. Wasu suna yi dan neman kuɗi sun zama kamar karuwa kenan. Wasu suna yi dan tsafe-tsafe. Wasu suna yi dan wata jarabta ta rayuwa da ta same su. Gashi nan dai abu iri-iri. Luwaɗi ya fuzu na saurin haifar da cututtuka wanda ake samun su ta hanyar jima'i, wanda ake ce musu STDs, sexually transmitted diseases. Irin su abin nan ciwon sanyi din nan gonorrhea, irin su AIDS da makamantansu. Sannan haka yana haifar da daga cututtuka da ke haifarwa akwai wato tsutsa da ke cin duburar ɗan adam. Wanda za ka gani waye gari duburar shi ta lalace ta zama kamar salga, kamar irin wurin bayan gari na irin namu na gargajiya na da, wanda kana lekawa za ka ga tsutsa suna yawo. Haka suke yawo a jikin duburar waɗannan mutanen. Akwai wanda kuma suke tare da tsafi, shedanin aljanu suka sa su. Wasu ma sai sun je wurare masu tsarki, ko a cikin masallatai, ko a kwanci akan Qur'anai, ko suna kallon Ka'aba, duk ana yi da neman mulki ko sarauta ko arziki ko wani ƙarfi na duniya. Kuma wannan duka barna ce. Allah Ubangiji ya shirye shi da masu ba alkhairi bane. Garar zina akan luwadi in ana gwatanta su, domin ita zina ta dace da ɗabi'a mai dama. Ɗabi'ar ɗan adam yana son hulɗa da jinsin da suka saba din, amma namiji da namiji ko mace da mace, wannan wani shedanci ne da ba a taba a samun al'umma da take son shi ba, in banda mutanen Annabi Lut kuma ka ji azabar da Allah ya musu. To sai kuma a yanzu da aka zo ana so a samu musu ƴanci, a ba su dama da makamantansu. Wasu suka ce a yi ma duka biyun, sawa'un kana muhsanai ne aw ghairu muhsanai, shin sun kasance muhsanai ne ko ba muhsanai ba, duka abin da za mu suke. Fa inna ala sunani rawu an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala sana masu sunan su Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ahmad da Ibn Majah da Hakim da Diya'ul Maqdisi da sauransu sun rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar Ibn Abbas. Annabi ya ce man wajadtumuhu yaf'alu fi ila qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bi, duk wanda aka samu suna yin wannan aiki na mutanen Lut to a kashe wanda yake yi da wanda ake da su, su duka biyan kashe su za a yi gaba ki daya. Wannan hadisi ne tabbatacce. Ahmad ma ya rawaito shi, sannan da Al-Arba'a da Daruqutni da Hakim da Baihaqi ta hanyoyi da dama sun rawaito shi, hadisi ne tabbatacce. Warawa Abu Dawud an Ibn Abbas radiyallahu anhu fil dhikri yujadu ala al-luwatiyya, ya rawaito game da wato al-dhikr wanda yake saurayi a same shi yana yin luwadi. Kala yace yurjam, shi ma za a jefe shi tare da sabani da malamai suka yi kamar da abin nan Hamad bin al-Khattabi ya kawo a cikin tafin Ma'alimus Sunan, ya kawo magana game da ainihin wannan mas'ala. Wannan kenan. Sai malam yace warwiya an Ali radiyallahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nahu zalika, an rawaito kwatankwaci wannan magana har ila yau daga sayyidina Ali dan Abu Talib, kamar da yake cikin Musannaf da Abdul Razzaq da Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi a cikin mujalladin 38. ولم يختلف الصحابه ولم تختلف الصحابه في قتله لكن تنوعوا فيه صحابه بس صحاني game da a kashe wanda yayi luwadi ba, sai dai sun bambanta akan hanya da za a wajen kisa. Farwi an as-siddiq radiyallahu anhu annahu amara bi tahriqihi, arwato daga sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda yayi umarni da a kona shi, a kulle shi, a daure shi, sai a cinna mai wuta. Wa min ghairihi, wa an ghairihi daga wannansa kuma qatluhu, a kashe shi kawai. Wa an ba'dihim, daga wasu sahabbai annahu yulqa alayhi jidarun hatta yamuta tatal hadari, wasu kuma suka ce za a sa shi a cikin wani daki ne sai a rusa dakin akan shi har sai ya mutu. Wa qila, wasu kuma suka ce yuhu basani fi antani mawdhi'in hatta yamuta, za a daure su ne a wuri mafi wari a wani babban daki ko wani tsohon masai ko wuri mai datti akan bola a daure su sai sun mutu. Wannan nake karantawa, wani shugaba a nan Afirka ya kama wasu suna yin wannan luwadin, wani shugaban wata ƙasa ne ta arna ce ma, sai ce to shikenan je a gina musu daki a kulle su a ciki, ba za su fito ba sai ɗaya wa ɗaya ciki, shikenan gidan da ta yi ciki ta yi sai su fito. sannan da wannan take kitayu sai su fito baya ce shi ba ta da miji bane to gashi nan su tare ana haka yayi maganin shi ta kadarai wayutabu wasu kuma suka ce a wa an bazin an yurfa ala ala jidarin fil qaryati wa yurma minhu ko kuma a sashi a bene mafi tsayi a garin kamar yanzu anan zare sai a je a sashi a bene mai tsawo kamar sanad din AB misali hawa ta rago sai a gurgo su daga can su fado wayutabu bil hijara sai a busawun su da duwatsu ai ta jifan su kama fu'ila ba ma fa Allahu bi qawmi lutin kamar yadda Allah yayi da mutanen Lutu ya musu ya sai da aka daga sama aka nuna wa sararin samaniya ko sannan malaika ya kifar da su sannan aka musu tamusu ruwan duwatsu to haka haka za a yi musu a kwatanta su da wancan din wa hadhihi riwayatun al ibn Abbas wannan riwaya ce daga Ibn Abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wa riwayatul ukhra tai riwaya kuma kala yace yurjam tai Ibn Abbas za a jefe shi wa ala hadha aktharu salafi mafiyan malamai akan jefewa suke kamar da zaka ga bayanai kamar na ambata a cikin adda'u wadawa na ibul kai ina fatan yan wada da musamman su kuma su karanta ko mazhabu ahli almadinati washami wa aktharu fuqaha alhadisi wannan shine mazhabin mutanen Madina da Sham da malaman hadisi ka Ahmada fi asahi riwayatihi kamar Imam Ahmad a cikin riwaya mafi inganci daga gare shi washafi'i fi ahadi qawlihi da Shafi'i dai daga cikin maganganun da aka rawaito daga gare shi qalu suka ce li anna allaha rajama qaum lutin saboda Allah ya rajama ma qaum lutin wa shar'a rajam az-zani kuma ya shar'anta jefa mazinaci tashbihan bi rajam qaum lutin dan yake kama da na mutanen Lutu wa yurjamul ithnani za a jefe biyun sawa'an daidai wa daida kana hurraini aw mamlukaini shin ayaye ne ko bayi aw kana ahaduhuma mamlukal akhari ko kuma wanda yayi da bawan sa idza kana baligha ne inde baligha ne fa in kana ahaduhuma ghayra baligin idan dayan bai balaga ba kamar yadda ake samu suna yi da yara kanana uqiba bimadunal qatl za a yi mishi uquba da abinda bai kai kisa ba wala yurjamu illa albalig fa za a jefe ba sai in baligi ne in yara ne wani babba yayi da shi sai ya koya mishi shi ma yana da yara kanana sai a yi mishi wato haddi wanda yake na ainihin wato a bulala ko ta'ziri ko makamantan shi to cikin wannan magana jama'a game da zina shine babu shakka zina tana daga cikin laifuka da suka yada a cikin al'ummar babu wanda yake inkari akan wannan akwai mazinata wanda suke sana'a suke karuwai ne sun kama gidaje suna yi akwai wanda suke a cikin gidajen su na aure akwai wanda ƴan mata ne ko samari ne a cikin makarantu a cikin anguwanni ta yaɗu sosai jama'a zina babban laifi ne wanda duk yayin san yana yi jama'a ya ci tsoron Allah ya tuba ya bari Allah ya rufa maka asiri ba a san kana yi ba to ka tuba kafin ran da zaka gamu da Allah domin inda ana shari'ar musulunci yanzu sai kana iya daukan falala ka je ka dauki mafi falalar ka je ai maka hukunci ko kuma ka dauki mustahabbin ka tuba tunda ba a shari'ar musulunci wannan na nufin falefukan suna nan suna bin ka kuma Allah subhanahu wataala shine zai hukunci da kanshi in ba ya fi maka ba amma inda an bi mutum haddi to kaga ya samu waraka kenan an mishi kafara laifin shi da haka jama'a mu ji tsoron Allah wanda ya san yana wannan laifi mummunan laifi ne tuba kuma daga cikin laifuka da ke yada barna a cikin al'umma shi zan yi kason cikin mana da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisi ne da zai yana da ban tsoro kwarai al-imam ibn majah ya ruwaito shi haka al-imam al-bayhaqi haka al-imam abu nu'aym al-asfani a cikin riwayatul awliya hadisi ne tabbatacce a shekul albani ya inganta shi a cikin sahiha ibn umar Allah ya kara masa yadda shi da mafinsa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashar al-muhajirina ya ku daukacin yan kaura khamsu khisalin abubuwa guda biyar idhabtu litum bihinna idan aka jarabce su da ku aka jarabce ku da su yace wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina roƙon Allah ya tsare ku ya ku sahabbaina daga maku riske waɗannan abubuwa ma'ana sahabbai ba za su riska ba sai dai na bayan su annabi yace sallallahu alaihi wasallama ga abubuwan lam tazhari al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un zina ba ta taba yaduwa da zina da luwadi da tayade da ire-iren waɗannan laifuka ba sa taba yaduwa a cikin mutane hatta yu'linu biha har yanzu mutane suna yi a bayyane mutum ya je ya post din hotunan barnar da yake ya bada labarin cewa yayi barna ya shiga cikin wani group ya ba su labari ya zo cikin wajen fira ya fada su ma ƴan matan su fada su je suna fira karuwan suna yi, a samu gidaje da aka sani abinda ake kawai kenan kuma an sani, da otal otal a garuruwan musulmai inda ake kai mata matan aure suna zuwa suna yin wannan barna. Jama'a wallahi dan babu cewa a bada labarin ne, mu da muke ana ganin mu kamar malamai ko ustazai ko masu yin addu'a ko wanda su ga mutane fatawa, duk muna jin wannan labarin. In ka ji irin abin da zaka ji hankali ba zai dauka ba, wani abin baka taba jin irin shi ba, baka taba jin labarin a ce misali mace mai takaba ta yi zina har ta yi ciki ba, misali haka muka fatawa ya za a yi, baka san ma me za a yi ba, dan wannan lalle khatubika ala balin to irin wannan barnar suna nan da yawa jama'a. Akwai kuma kawalai wanda aikin su kenan su nemo ma waɗannan fasikai ko mazinata abokan fasikancin su, wasu matan aure ne saboda mazan su ba sa kula da su, mazan su ta neman duniya sun shiga cikin damuwa, sun samu wasu suna taya su wannan damuwa, sun shiga cikin shedanci sawu a cikin gidajen su ne ko a waje ne ko a ta hanyar san hada ne ta hanyar kafofin sadarwa dinnan, ga ɗan iska nan suna a ilani za su ga sun saka malam bugun su cewa a gari kaza wanda ke neman a mata kaza ta kira lamba kaza, duk wannan barna ana yi fensu. Akwai masu keke nafe da masu mashin wanda yake suke nan su ne masu ɗaukan suna kai su inda suke, wallahi jama'a duk wannan barna tana faruwa. Da haka mu ji tsoron Allah, in kai musulmi ne ka ji tsoron Allah, ka daina, babu kyau jama'a, ba daidai ba ne. Ka ji annabi ya ce idan alfasha ta yaɗu a cikin mutane ita ce zina da luwaɗi da maɗugo da taɗe da makamantansu, Allah zai sauko musu da annoba iri daban-daban, wal auja da cututtuka allati lam takun maratti aslafiya, wanda da ba a yi su. Yanzu ba haka muke rayuwa ba jama'a, annoba iri-iri ga ta nan, annoban yunwa, annoban mutuwa da wuri, annobar kashe-kashe, annobar fasikanci iri daban-daban, da kuma ita kanta annoba din irin wannan da aka yi kwanan nan aka ce an yi corona da makamantansu, amai da gudawa, zazzabi, wane ne cututtuka iri daban-daban, da kuma al-auja cututtuka wanda da ba a san su ba, cuta iri nawa ce yanzu ta gagari mutane, sai dai kawai a yi ta cin kuɗin su ana ba su magani, kawai za a je asibiti ne dai a yi ta shan antibiotic kawai, ko a je gun masu magungunan islamic kuma kawai ta ba su ma'ajun, duk ciwon da ka je kawai su baka ma'ajun kawai, haɓar ta sauda ce kawai da zuma za ka yi ta sha, amma ba a warkewa, kai baka mutu ba, kai baka rayu ba. Me ya jawo wannan? Shine bala'in da muka sa kanmu. Annabi ya ce lam takun madatti aslafi mulladina badau wa lam yanqusul mikyala wal mizana, mutane ba za su dinga tauye ma'auni ba a cikin awo, a cikin sana'a, a zuwa wurin aiki da sauran abubuwan da suke yi, illa ukhidu bisinina, sai Allah ya jauce su da yunwa, yunwa da yake cikin yanzu dinnan shike jawo wannan bala'i, wa shiddatul mu'na, da wahalar rayuwa, ana ta samun kudi amma ba a hutawa, ana cikin yunwa, duk wanda ka fito kullum sai an tare ka, ka baka da kudi jama'a wannan maka bara, inda ka je masallaci bara, wurin jana'iza bara, wurin neman aure bara, a filin taron idi ko ina ka je musulmai bara kawai suke, saboda yunwa da suke ciki, wanda suke noma ba su ci ba, ba su samu komai ba, ƴan kasuwa ma ba su samu ba. Ko mun gane jama'a, duk me ke kawo wannan shine tauye mudu wa jawri sultani, da kuma zalunci shugaba. In kun tauye mudu sai Allah ya ce ku da shugaba, jawri sultani alaihi, zaluncin shugaban da kuke gani yanzu jama'a aikin mu ne, saboda me sai da kowane me sai da wani abin sayarwa kokari yake cutuwa so mashi. In ka dauki ma'aikata kai su site su maka gini, ka kai su gona su maka aiki, ko ka sai mashin ka ba su dinga yin express, ko ka sai mota ka ba wani, ko wulbaro ka ba mai rake, ko ka aje yara a shagon ka na dinki, ko shagon ka na sana'a kana sai da kwai ko shinkafa ko magi, sai sun tuce ka dai a cikin tauye mudu. Kai ma kuma ogan mai gidan biredin ko gidan ruwan ka ba su da kake so kai, so kake ya za a yi dai zama ka ki ba su haƙƙin su, yana za a yi ka cuce su, kana so ka cuce su, mai makaranta ta kuɗi yana so cuci ma'aikata ya cuci iyayen yara, iyayen yara sa su cuci masu makaranta kuɗin, an makaranta hada cuta ake yi, yara ba su haddace ba a ce sun haddace, don iyayen su biya rabin miliyan, su biya miliyan biyu, duk wani yana cikin mene, yana cikin tauye mudu. Ko mun gane jama'a? Da haka Allah ya jauce mu da irin waɗannan shugabannin, saboda mu muka dawo kanmu. Mutane suna son wai a basu, Allah ya basu shugabanni na kirki masu hankali, masu tausayi, su kuma ba su kirki ba, ba za su yi hankali ba, ba za su yi tausayi ba, su ci gaba da duk abin da suka gani na shedanci da lata su ci gaba da yi, amma kuma Allah ya basu shugaba na kirki, wannan ya saba wa sunnan Allah. Mu ji wannan hadisin da Annabi ya ce mutane ba za su tawaye mudu ba face Allah ya jarumce su da mene yace wa dawr sultani alaihim da zaluncin shugabanni kamar yadda ake gani yanzu Allah ya tsare mu walam yamla'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr min as-sama'i mutane ba za su daina bada zakat dukiyar su ba sai Allah ya hana su ruwan sama yace walaulal baha'imu ma mutiru da ba dan dabbobi ba wallahi da za a iya shekara ta zagayo ba za a yi ruwa ba kuso daya amma saboda dabbobi su ba su yi Allah wannan laifin ba albarkacin su muke ci yake ruwa tunda dai mutane ba su bada zakat sai wanda Allah ya tsare kawai yake bayarwa annabi ya ci gaba da cewa walam yujizu fima walam yatakhayyaru fima anzala Allah illa ja'ala Allah ba'athahum bainahum mutane ba za su dinga dauki daidai wajen yin bautar Allah addinin Allah su zabi wanda ya dace da son zuciyarsu su yi sauran kuma su ne tawili shine yatakhayyaru qur'ani ba za a yi da shi duka ba hadisi sai wanda kaga ya dace da son zuciya ka ba ka yake ba yanzu annabi ya ce sai Allah ya sa fitina ta shiga tsakankanin mutane rigingimu fadace fadace rashin fahimtar juna rigima tsakanin musulmai a kowane masallaci a kowace kungiya a kowace tafiya kullum a ta rigima saboda mene saboda at-takhayyur zaɓi sanka da muke yi nan bautawa Allah wannan hadisin nan a zamanin nan dai ba wanda yake ce hadisin nan baya yi amma mu halin shaidin mu shine wancan gabar ta farko game da yaduwar barna ta alfasha to wajibi ne kowa a matsayin shi na dan adam musulmi ya kokarin ya ga cewa yayi iya aikin da yake akan shi na kare na rage yaduwar zina da hana ta shugabanni da mabiya kowa ya kamata yayi wannan akwai yadda malamai suka ambata da ra'ayi amfani da su wajen rage yaduwar zina abu na farko shine karantawa addini a karantar da addinin musulunci a sawa mutane a mutane wa'azi a karantar da su alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsu ta rayi rayuwar addini wanda zai sa su gamsu cewa abun barna ne sabawa Allah ne zuciyarsu ta yi karfi ta fi karfin sha'awa su daina wannan akwai bukatar shi kwarai da gaske yaduwar karantawar addini a cikin musulmai za ta taimaka su sai wajen hana yaduwar zina hakanan auren wuri wannan da ake ta yaki da shi dinnan wajibi ne a dinga ma yaya aure da wuri ƴan mata sun balaga musu aure samari sun balaga ai musu aure kar a basu su ta yawo a titi har su bukatu su tarsa su zuwa ga yin zina hakanan aure da yawa a daina tsaya aure daya domin aka tsaya aure daya to sauran ya za su yi kenan sauran matan ya ake so su yi sannan wajibi ne mazaje su dinga bada haƙƙinsu na kusantar iyalansu Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa yake cewa haƙƙi mafi girma da miji yake mata take da shi akan mijinta shine haƙƙin kwanciya aure domin kowane haƙƙi wanda ba shi ba za a iya samun wakilci idan babu abinci babanka zai iya ba mataka abinci wanka zai iya bata babanta zai iya taimaka muku ya kuma muku da abinci in baka da wurin kwana zaka iya kama haya za a iya baka aron wuri ku zauna da ita babanka ko abokinka ko dan uwanka zai sai mataka a tamfa ya baka ya ce ka ba mataka ta saka kaga da sutura da abinci da wurin kwana da sauransu duk za a iya wakiltar ka shi ko amma kwanciya aure fa babu yadda za a wuni maka wakilci sai to kai tunda baka nan bari wani ya je ya dinga kwana da ita sai a garin maguzawa ne ake yin wannan in babu garin maguzawa ba su ne za su yi mutum baya nan to shikenan in ka je taraba za ka ga wannan lalata a cikin jikunawa idan mutum bai nan to kanin shi sai dinga kula da matar shi sai dinga raba mata kwana da shi da asalin matar kanin kuma matar shi ta sani yayan ma ya sani kowa ma in yayan ya buguwa daga gare zai ce ina wanta ya yake ai komai lafiya lau ta ma dauki ciki sai ya gode mishi za ga wannan ba musulmai bane wannan kafirai ne yayi ko mun gane in kana yau za ka abu iri iri a duniyar mutane to da haka wannan haƙƙin mafi girma yi kokari ka sauke mata shi dan ya zama ka gamsar da ita yadda ba ta buƙaci zuwa ga wannan miji ba mafi yawan mata suna faɗa cikin barna iri daban-daban wata ta kama shaye-shaye wata ta kama wato lesbianism maɗugo wata ta kama abin nan wato kwarkwasa ta dinga tira da maza anyhow dinda ta gansu ko a online da sauransu tana yin abubuwa na rashin mutunci wata kuma uwa uba hatta kai ga yin zina me ya kaita ga wannan shine mijinta ya ki kula ta ba ruwan shi da ita yana sai yana neman duniya kawai yana ta neman kuɗi, ya tara mata kuɗi, ya tara mata motoci, ya gina mata katin gida, ta ci ta sha ta sa tarare ta yi kwalliya kuma babu miji. To irin wannan in ba imani ne ratsa ta da kyau ba, wallahi wata ma da imani ta din za ta yi kuma tana tuba tana nadama. Mu duk mun da irin wannan labarin jama'a, da haka wajibi ne ga maza ya zama sun soke wannan haƙƙin. Duk da ba muna justifying mata wannan abin bane, amma dai maza ke jinsu zuwa ga wannan. Da haka kuma wajibi ne a hana cakuɗeɗeniyar maza da mata, da fitan mata babu hijabi. In Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu karanta wata magana ta Ibn al-Qayyim daga littafin At-Turuqul Hukumiyya, a inda ya magana akan batu game da hana as-sufur fitan mata barkatai, da kuma al-ikhtilat cakuɗeɗeniyar maza da mata barkatai ɗin da ake a makarantu da kasuwanni da wuraren bukukuwa da wuraren tarurruka. Wannan cakuɗeɗe ne jama'a a yi ta a ce a zauna lafiya, waye isa ce a bar ABU ne take haka ko FCE ko BUK? Ana cakuɗeɗe ne maza da mata lamin wazi'i, babu mai kafa doka, kowa na zaman kanshi kuma a ce a zauna lafiya. Wallahi ƙarya yake, ba zai yiwu wallahi, ƙarya ne, ba a shirya wa zaman lafiya ba. In ana so dole a raba wannan, za a rage ɓarnar da yawa. Yanzu misali in ka samu makarantar 'yan mata zalla, makarantar 'yan maza zalla, za ga labarin ɓarnar da ake a ciki bai kai wa labarin mix school ba, wanda ake an cakuɗa maza da mata. Ga su nan muna gani, in an tashi mata nan suke jerawa kafara da kafara, daga nan ina suka je, ina suka je, Allahu ya alamu, in ja Hausawa. To wannan to ina wanda aka raba kaga da sauki ya shi, to dole ne ya zama an raba. Amma wannan abin da muke irin na kafirai, irin na maguzawa, ba zai kai mu koyi na ba wallahi. Duk wanda ya san ina rayuwa a cikin jami'a yanzu shekara 20 kenan gwargwado, irin abin da idan ka zai gane maka da abin zaka ji labari ba kadan bane, tun kana ganin munin barna sai ka daina ganin munin ta wallahi, sai ka saba da ganin kusan komai. Kuma duk wanda yake rayuwa a cikin university campus ya san wannan abin da nake fada. To haka kuma cikin kasuwanni, ka duba ga irin kwarkwasar da ake wa 'yan mata a kasuwa, da wuraren gine-gine site inda ake gine-gine a sababbin anguwanni, da wuraren da ake tarurruka na maulidi na wanene da makamantansu, kai din da ake wani taro da za a kusa kuɗa maza da mata, sai ka samu irin wannan matsalolin. Ko da kuwa taro ne a ce na musabaka ne, ko na musabaka ne, kaga da Qur'ani yake karanta ko, sai ka gane wannan abu. Ko da ba a kai da zina ba ne, za a dinga canjin wasiƙu haka, ana kallon juna, ana haɗe mai ba yadda aka iya ɗan adam. To haka nan kallon 'yan mata jama'a, yara mata ƙanana suna talla anguwa anguwa, kasuwa kasuwa, wannan bai da wani amfani. Ya kamata talauci ya zama bai mai da mutane marasa tunani ba. Waɗannan 'yan mata masu talla suna zama su ma urda ga ɓata al'umma. Da sai kuma uwa uba, waɗannan hanyoyin sadarwa na zamani, waɗanda a da mace in an killace ta an hana ta fita, to an yi maganin ɓarnarta. Amma a yanzu tana daga cikin gida, za a dinga aikowa da ɓarnar da yake ciki, kuma za a yi mahaɗa a je a haɗa a yi ɓarnar da za a yi. Allah shi kyauta, Allah Ubangiji ya shirya mana zira, Allah kuma ya kawo mana canji na alkhairi a cikin rayuwarmu. Sannan kuma Allah kamar yadda muka sha faɗa, Allah baya canzawa mutane sai sun canza. To da haka wajibi ne mu canza, mu shiga taitayin mu game da barin irin wannan ɓarna tana yaɗuwa jama'a cikin mutane. Kowa ya iya abin da yake ganin wajibi a kan shi wajen hana 'ya'yan shi da matan shi da waɗanda ke ƙarƙashin ikonsa, ya hana su yin duk abin da zai ja zuwa ga ɓarna. Don kamar yadda muka faɗa a wancan makon, mata sun fi zama wato vulnerable, sun fi samun waɗannan matsalolin. In kana fira da su ko kana jin labari daga bakinsu, za ka ji abu da yawa jama'a, za ka ji abu da yawa. Sannan akwai waɗanda haka nan kuma daga cikin abin da ya kamata a hana har ila yau, akwai daɗewa ana neman aure, shi ma yana haifar da zina. A ce mutum yana son wata zai aure ta, ai shekara uku huɗu biyar ana kwacce, wannan al'ada ce tamu amma mummuna ce gaskiya, tana haifar da ɓarna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam arali mutahabbaini illa zawaj, ba abin da yake da masu ƙaunar bujuran su biyu kawai sai dai ayi aure. A wata ɗaya ko a sati biyu za su iya gane suna ƙaunar junan su, to kawai ayi aure yafi. Amma a ce a'a sai ai sai an fahimci juna, sai ta gama makaranta tana tare da label ne yanzu, to gashi ana ta yajin aiki, za ta gama oho, sai ai sai shi ma yace sai ai NYSC ko sai ya samu aiki ko sai baban shi ya yadda abu iri daban-daban, su ta surutu su je nan su je can har barna ta zo ta auku. Wani lokaci kuma bayan barna ta auku su zo su bata ma. Duk wannan yana faruwa. idan ka san babanka bai da kai aure ba to baka yi aure ba kenan bai kamata ka fara neman shi ba in ka san baka da sana'ar da za ka yi aure lalle baka yi aure ba ko to ci gaba da yin azumi kawai hasirin da ka samu sana'a amma ba yake je ka samu ɗan mutane ka gamsar da ita ka ce kana son ta ji ta yadda kuma ka ce sai ka samu aiki kai wani irin katin banza ne ba za ka je ka fara daukan bulo ba ko mun gane ka je ka fara sana'a mana ga wulbaro nan je ka dauki haya ka je ka so kar dake ka fere ka kankare ka je ka cigaba da sayarwa sai mu bai yan birni ba ma sana'a ko ba yan kauye su sana'a haski kuri duk masu rake nan da suke yawo da karas da yan surutun nan daga kauyuka suke shigowa wasu ma daga Canjiga wasu daga Hadeja wasu daga Mallam Maduri wasu daga Niger duk su ne ana nan kuma har sai mutun yayi arziki ko kuma kuna nan yan birni kun cika kokoloku da girman kai ba ku da kosisi sai ku to ayi mutane ƙarya duk haka mutane suke ba ko kuma a tsira aikin gwamnati aikin wato kuma gwamnati ba ta da aikin da ta baka wanda suke cikewa ba aikin suke ba zauna kawai suke suna cin dukiyar gwamnati suna cin haƙƙin su na gwamnati ba aikin suke ba yes ba aikin su da ma ba ka aikin ce ba national cake ko ba aikin su da ma kaje ba aikin aiki ba masu yin aikin sun yawa zaka samu office koya daya computer daya amma wajen mutum takwas ne akanta mutum daya sai malami zaka samu mota daya direban ta wajen guda 30 ba ka aiki ba mai ba verification ba ka aiki ganuwa ba zaka gwamnati ba ta da aikin da ta baka gara ka nema abin da zaka yi tun wuri kuma wallahi duk wanda ya tashi sana'a bai samu sana'a yi sana'a ba ta karewa cikin mutane ga noma nan ga kiwo nan ga kasuwanci ga suna iri daban-daban yanzu in yasa din da kuke renawa kake ba su 50-30 ka san abin da yake samu kafin muni ya kare sai kaga abin da zai samu duhuni in ka kirga ya fi albashin kai da kake aikin gwamnati kana rena shi kana ganin rigar shi daya yana yawo haka a cikin rana haka zai arziki kana nan kana ta kafafa ba kai a birni haka ya fika to me amfana ya fika a birni baka da komai to kaga irin wannan dama bai isa aure ba to kai ma da rashin zurfin basira irin ta ƴaƴanmu mata ta fi son mai surutu wanda ya iya zance ya iya aikowa da text mai daɗi da asusu ba su sai dinga yira sirkawa da usazanci na ƙarya a ce mata yau Alhamis ki azumi ka ɗauka usazu ne a ce ba wani usazu ba kin musa ki sauraro wannan ga wani wanda zai aure ki sai ki ce ba ki son mai mata ba ki son wanda ya shekaru ko ba ki son wannan da ya boko ba ko zai yi turanci ba kuma shi yake da arziki da wadata da zai iya rike ki a matsayin ki na mata aure yake kuma da hankali zai iya auren ki amma kuwa ta biyo wannan samarin shahu wanda ba su da komai sai surutun banza da shi Allah shi kyauta ba zai tsaya nan kada kuma a cikin na abin da mai wallahi mala abin da akwai bahaushi wallahi akwai bahaushi wannan matsala in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu karanta wannan tattaunawa daga wancan tafi na Ibnul Qayyim insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah